Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Nigeria Niger. A VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Nigeria a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ta Alpha Radio da kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com sunana Hawwa Sharif. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma 29 ga watan Satumba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan tarihi yadda ake cewa Malam Bahaushe Shanshani. Muna kuma tafi da tattaunawa akan mahimmancin haɗin kan iyali domin inganta zumunci. Sauraro sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da lekawa jihar Kano da batun Bindiwa a Najeriya inda muka tattauna da Malama Zainab Balarabe dangane da mahimmancin haɗa kan yaya tun suna ƙanana musamman a inda ake tare da iyali da yawa domin dasa tubalin ƙarfafa zumunci a tsakani. Ga yadda tattaunawa ta mu ta kasance.
Madalla Hajiya Zainab Balarabe, ina miki barka da shigowa shirin mu a wannan rana. Zan je kai tsaye ga abin da zamu tattauna a yau. Zaki samu wani lokaci a gidajen mu na Rotayya musamman inda ake da mace sama da biyu a gidan. Zaki samu ko mace biyu zuwa uku ko sama. Sai kiga iyalai ba a hada kan iyali tun suna ƙanana, akan bari har sai sun girma lokacin da abu kuma ya riga ya lallace. Akan ci itace tun yana danye ake lankwasa shi. Ya kwantin yara suna ƙanana shi ne gida a matsayin shi na namiji mai gida ya hada kan iyali, matan shi ya hada kan su ya nuna musu cewa su matan shi ne kuma ƴaƴan da suka haifa duk ƴaƴan shi ne, a yi zumunci. Sai kiga an bar kowa kowace uwa daga ita sai ƴaƴanta ta zama ramin kura kenan daga ke sai ƴaƴanki. A ƙarshe kuma an girma ba a san cikin su din nan ba, wani dan ɗakin ne Allah zai azurta shi. Sai ka ji ai ana wani bai damu da ƴan uwan shi ba, wani baya ma kowa sai ƴan ɗakin su. Alhali tun farko ne ba a nuna mishi cewa ya san cewa sauran ma ƴaƴa ƴan uwan shi ne ba su juna. Me zaki ce akan haka?
Watan wa'ina al'amari yana faruwa ne tun daga ya gun shi ainihin mai gidan. Idan mai gida bai tsaya tsayin daka ba ya ga cewa ya haɗa kan ƴaƴansa so har su girma haka za su kasance. Akwai gidaje da yawa hakan zaki gani ga sunan babu haɗin kai tsakanin iyaye, ba haɗin kai tsakanin ƴaƴan ma babu haɗin kai. Ba abun babu daɗi ba dadadawa. Akwai wani da na sani shi kuma wallahi matan ba sa da haɗin kai ko kaɗan, amma ya tsaya tsayin daka a kan ƴaƴansa haɗin kan ƴaƴan shi bi da mana ce kun ga dama ku ci kanku. Amma yaran ya ce kar su raba musu kan yara. Haka kuma aka yi yaran haɗin kansu har yau baya da rai ma Allah ya mishi rantsuwa. Amma suna da haɗin kai har yau. Kwanan nan ma aka aurar da ɗaya waɗanda suke nesa ma duk sai da suka zo suka yi attending ɗin wannan auren.
Na'am, to anan majiyazan nan me kike ganin shine illar rashin haɗin kan? Rashin haɗin kan wani irin illoli yake da shi?
Yana da illoli da yawa, saboda nan gaba yaran ana ba dole duka su taso su zama dukkan su hannu masu kuɗi ba. Wani zai kasance talaka, wani zai kasance Allah ya ɗaga shi ya ɗauka kashi. To idan babu haɗin kai ba za a samu taimakon yake ni tsakaninsu ba. kin gani shi ne babban illa.
Na'am. To anan tunda ana cewa din yake tun yana danyi ake tankwasa shi. Me ya kamata a ce ce mai gida yayi da uwar gida a lokacin da musamman a inda ake da matan aure sama da daya illa mata biyu ne ko mata uku ko mata hudu. Yaya kamata a ce mai gida yayi kuma hakkin waye? Hakkin namiji ne ko mace ko hakkin su ne su duka?
Hakkin su ne su duka amma yafi karfi akan namijin. Shi mai gida ne shi zai tsaya tsayin daka akan al'amarin cewa a samu haɗin kan gida. Idan haɗin kai bai samu ba ta iyaye to a samu ta gun yaran. Yayi kokari ya tsaya tsayin daka, yayi namijin kokari akan saboda akwai matsala sosai, rashin haɗin kan nan ba karamin matsala bane.
Na'am.
Yake janyowa.
Zaki samu kuma wani lokacin shi mai gida akan ce wai shi yakan zama bakin ganga in yaje wajen wannan abin da zai ci mata daban, in yaje wajen wacce abin da zai ci mata daban, wanda irin wannan kuma yakan taimaka wajen samun rarrabuwar kawuna tsakanin iyaye mata kafin ma a gangaro zuwa ga ƴaƴansu. A ne a kike kallon wannan al'amarin kuma me ya kamata a ce mai gida ya riƙa yi maimakon ya zama bakin ganga tsakanin iyalin shi?
Gaskiya bai kamata a ce mai gida yana kai zancen wannan gun wancan ba, kuma in ya je gun wannan ya nuna ita ce ta ce a gaban sa ba wancan ba ruwan sa wancan banza ce da wofi ce duka wancan ma haka ya nuna a wannan sai dinga kawo fada ma tsakanin matan gidan. Irin wannan wannan ta fito ta ce mijinta ya fi son ta, wannan ta ce banza ta fi can manzo ni dai ya fito da shauransu haka nan. Irin haka yaran suna gani iyaye babu haɗin kai su ma sai a rashin haɗin kai idan ya shiga tsakanin su. Amma idan Allah ya sa mai gidan ya tsaya da kafansa ya gyara gidansa so ba za a samu irin wannan ba. Matsalan mafi yawanci dai daga gurin mai gida yake irin wannan abu.
Na'am. To ita uwar gida kuma wani irin rawa ya kamata a ce ta taka anan, domin zaki samu ita kuma uwar gidan wani lokaci shi yaro ma yana so ya shiga cikin yan uwan shi, sauran yan uwan shi da suke wani ɗakin, sai kiga ita uwar kuma ita take hana ma yarin tana nuna mishi kar yayi abin da yake so yayi din nan. Ita kuma nan ya kike ganin lamarin?
Akwai bai kamata a ce uwar gida tana irin wannan halin ba, saboda in mu ne yau ba mu ne ba ta san wa zai rike wani ba a cike bai ya ce ba a ce idan ma yaran za su nuna haka ya kamata ita ta nuna ce a'a kar ku yi, in su suna yi ko kar ku yi, ta dage akan haka nan. Haɗin kanku shi ne mafi mahimmanci. Bai kamata ba a ce uwar gida tana ziga ƴaƴanta. A'a, don wa ba san wa zai rike wani ba nan gaba.
Haka.
Amma suka samu wannan haɗin kai, ai sai ki gani wannan yana da matsala, wannan zai solve din matsalansa idan Allah ya sa suka samu haɗin kai.
Na'am. To baya ga haka kuma za ki ga da yawanci ma su ci ga ƴaƴan wani ɗakin ba su ma san su wace shi mamansu ba, saboda irin wannan haɗin kan da ke tsakani, saboda zai shiga ɗakin wannan zai yi abin da yake so, zai shiga ɗakin waccan zai yi abin da yake so. Kuma za ki ga abinci ne yara tare suke cin abinci ana sa musu kwano guda, wanda aka ce haka ma yana taimakawa zumunci. Yanzu ko za ki samu kowa da kwanan shi, me za ki ce kuma akan wannan shi kuma da illolin rarraba ma wajen cin abinci da ake a yanzu?
Sai an da jikan iyayenmu sun kokari sosai akan irin wannan haka nan, za ka zama za su yi kamar yadda kika ce ba za ki ga ba za ki san dan ɗakin nan ba da wancan ɗaki duk an zama ɗaya. Sai ma dan ɗaki na misali sai ya zama cewa ya zama to ya tare a naki ɗakin kamar ke ce kika haife shi ba ni ba, haka kuma nakin ma sai zama kamar ni ce na haife ta na haife shi ba ke ba. Haka nan yana taimakawa sosai wajen haɗin kan yara, kuma cin abinci tare ƙauna yake ƙarawa tsakanin su sosai. Amma kamar aka rarraba musu kowa ya ci nashi, haka ma an raba kansu ɗin ne ma wannan, kamar an raba kansu ne, amma suna ci yau da gobe wannan ya kin dibi gabana ne menene da haka ɗin soyayya ne, duk cikin soyayya ne haka nan.
To yanzu dai a takaice wani jan hankali zaki ga iyaye maza da mata baki da na ganin cewa sun haɗa kan ƴaƴansu?
Ina kira ga ƴan uwana mata da kuma mazajenmu akan cewon su kula da sosai akan yara, su tabbata cewon babu bambanci tsakani, ba nuna bambanci abinda aka siyewa wannan a siyewa wancan, abinda aka hana wannan a hana wancan, duk a haɗa kansu su zauna wuri su zama tsintsiya maɗaurin ka tsaya ɗaya. Shi ne haɗin kan yara, eh ita kuma iyaye mata ma su ma su yi kokari su ci damara akan su ganin cewa ayyan su sun hada kai sun zauna lafiya dan dan gaba in sun mutu sun bar su su za su saura da juna suna taimakawa juna su duke junan su su ma kuma su taso da nasu iyalan su ma su nuna musu rashin bambanci ba abin yi bane su nuna musu hadin kai shine daidai shine wannan maganan jan hankali da zai musu
batun raba kwanan abinci fa ga yaya
a wannan ba daidai bane raba kwanan abinci a hada su su ci tare shine yake hawo dankon so da kauna tsakanin amma aka raba kwano ai ba daidai bane
na'am a ƙarshe wani jan hankali zaki ga matasanmu na ganin cewa sun zama mutanen kirki a cikin al'umma
ana fatan matasa su ka dinga sani irin abokan da za ka yi saboda yanzu nan sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rayuwa ya lallace gashi nan da irin shegen askin da ake yi din nan ma da shauran su kana za ka san cewa ba shi da tarbiya daga gidansu
na'am
sai ka kiyaye abuta da irin wa'annan ɗan shaye-shaye da shauransu ɗan rokan adda daga yin fada fasa kwalba da shauransu wanda aka mutum ya san irin abokantakan da zai yi ya nemi mutsatsu na gari yan fatan mu kenan Allah ya hada su da nagari
to madalla Hajiya Zainab Larabe daga kanan Najeriya mun gode kwarai da wannan gudunmuwa taki da fatan nan gaba idan muka kwankwasa kofa za a bude mana
Ina waqatu min nagane sanan sanfu wa yasni ina wa
Ma dinna jama'a masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Masu magana dai kan ce Bahaushe shanshani. Za mu je ga Dr. Sanusi Umar na kwalejin ilimi da ke Kano domin ya yi mana fashin baki kan abin da ake nufi idan aka ce Bahaushe shanshani.
Yau ma dai ina tare da Dr. Sanusi Umar malami a babban kwalejin ilimi da ke jihar Kano a Najeriya. Dakta barka da shigowa.
Barka dai hajawa.
Masha Allah. Wai dakta nakan ji akan ce wai Bahaushe shanshani ko kuma a ce ai shanshani ne wannan. Me ake nufi idan aka ce Bahaushe shanshani ne?
To Bahaushe dai an san wani wata kabila ce da ke yanzu a yammacin Afirka.
Na'am.
Da Hausa ake ce Hausawa. Ina nan za a gani dogaye da launin bakar fata. Mutane ne masu tsawoyancinsu kuma an san su da tafiye-tafi bayan ƙasa. Amma shanshanin wannan kalma ce ta wani ƙwaro mai ƙafafuwa da yawa.
Na'am.
Saki da wani ja a jikin shi wanda idan ka gan shi yanzu kafin ƙintawa idonka za ka ga ya ɓace saboda saurinsa. To wannan ƙafafuwan ne aka kalawan Bahaushe cewa ya kama da shi shine aka yi aro aka gwada Bahaushe cewa shi kamar shanshani. To Bahaushe yana zaune ne a Sahel area, wuraren da aka sani a rayuwar mutane cewa idan mutum ya zauna a nan wurin akwai abubuwa da yawa da zai samu kamar yadda wasu a duniyar a wasan gurare da Allah suna horewarsu. Duk wanda yake zaune a kasashe kamar Nigeria, Niger da Kamaru da Sudan da waɗannan suna da alaƙa da Bahaushe. To wato a tarihi Bahaushe yana da wuri da yake zaune, akwai wurin noma, akwai ruwa, akwai dabbobi, abubuwa dai da za su raye shi. Sannan Turawa da Laraba sun zo sun tarar da shi a wurin ta hanyoyi kafin zuwan Bature wanda ake cinikayya zuwa arewacin Afirka da Larabawa.
Na'am.
Su kansu tura ma wasu sun taho ta nan wuri. To kaga kenan inda ma Allah ya halicci Bahaushe ya ba shi dama da zai zamanto mutum ne wanda zai samu hulɗa da wasu jinsi na mutane wanda suke nesa da shi kuma shi ma zai iya fita. To kuma ga shi kuma Bahaushe na kamar kabila Igbo ne ko Yoruba shi ma yana da yanki a bayan ƙasa.
Na'am.
Duk lokacin da zamanto kana da wannan hali to za a ga cewa kana yin wani abubuwa da zai dama arziki da abin hannu ko kuma abin da za ka rayu da shi.
Na'am.
Shi ko baya samu a wurin da kake zaune sai ka fita. Ko ka fita ka nemo ko a zo a kawo ma. Ko kuma ka je ka ɗauko ka kawo.
Wannan dakta ban da tsunan fashin ka ba kenan wannan yayi kama da abin da ake cewa wai na zo na bai ga gari ba
haka ne kin ga ko Bahaushe shi ya faɗa haka saboda haka ba zai zauna ba sai yana da wannan tunani cewar in yana so ya ga wata duniya to sai ya fita in yana so ya zama wani arziki sai ya fita.
Na'am.
Bayan haka kuma akwai al'ada da ya sami kansa a ciki. Ta yanda shi in ya tafi wajen kowaye yin ciniki da shi to ko zaune yake a gari to abubuwa ko ba zai koyi harshen ka ba da wuri sai ka koyi nashi.
Na'am.
Zai sayar ma da harshen ki da faɗa shi zai gaya ma sannan sai kai ka kwaikwaya in ma kana da shi kai ba zai riƙe naka ba sai dai ka zauna ina shi to kaga harshensa yarensa kenan zai ɗaukaka a wannan wurare da muka lissafa su daga Sudan zuwa har zuwa Senegal har zuwa wato Gambia har zuwa Sierra Leone duk waɗannan duk inda ka sani a nan yammacin Afirka Bahaushe ya je ya kai kansa ko ya kai hajjarsa.
Na'am.
Amma wuraren da Bahaushe yake zama za ki ga duk inda ya zauna sai ya mai da shi birni saboda mutane ne masu haihuwa masu yawa a bayan kasa. Kamar yadda wasu ke faɗa, za a iya samun yawan bawon shi a bayan kasa yanzu wajen miliyan 150.
Na'am.
Kaga kenan mai wannan harshe ya a nemi cewar lalle sai ya an koyi harshensa, kuma za a koyi harshensa, kuma za a martaba shi. To wannan inda zai zauna ce kamar gari kamar kan Zaria. Duk waɗannan wurare ne da suke tara al'umma, wato inda ake cewa lokacin da bayan yakin duniya na biyu, a nan waɗannan wurare an samu mazauni da aka ajiye mutane waɗanda ake ganin asalin Hausa ne. Ko da Wangarawa ne ma za a ɗauki su Hausa ne, ko da Fulani ne Hausa za a ɗauki su. Shi ne aka samu gari kamar ko unguwa kamar Tudun Wada, su Birgel, su gashi nan dai za ki ga wanda ya shafi sojoji.
Na'am.
Kuma a sojojin wanda in sun zo garin Hausa za su yi, kin ga a wata duniyar ma da aka ɗauko su garin Hausa aka zo aka ajiye su, a nan aka samu birane.
Na'am.
Ruwa suka tashi tun daga 1945 misali.
Kwaya idan kwaya ta narke ba, ta san samu tun ya hauka ce, ta san samu tun ya lallace. Ai ya ne roko, ai molo ya roko, kaji ya bambo ya roko, don Allah ne roko, mamari ku ne na jan kwaya. Kwaya ku san ba ita mafi face. A soya mu na zauna kaf, na ɗauki yan na yayyage, na ɗauki rejin ta yayyage, ta samari na kayan ji mutum da ilminta, ya zo kwalta ya zauna kaf.
To madalla masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma ga Dr. Umar da ƙarashin fashin baƙin da yayi mana akan kalmar nan da ake cewa Bahaushe shanshani.
To a irin wannan tafiye-tafiye na malam Bahaushe, a iya cewa a nan ne ya rika yada harshen shi, ko kuwa a ya rika yadawa har da al'adunsa?
Wato daman da al'ada da harshe suna tafiya ɗaya.
Na'am.
Shi Bahaushe yana tafiya ne domin duk tafiyar da zai yi domin arziki zai ji nema. Ko zai ɗauko wani abu wanda ba shi da shi ya kawo gari. Kowa an kace masa ɗan Maroko a kano ga Bahaushe ya san wata riga ce wadda ake amfani da ita.
Na'am.
Abin haka da ya shafi al'adar Larabawa ya ɗauko ta. Yawanci kuma daman wato Hausawa da Bare-bari suna da alaƙa da waɗannan mutanen Larabawa na arewacin Afirka.
Na'am.
Amma shi da Balarabe wanda bai kai matsayin Balarabe ba na Saudiya ko na wani magarib da sauran na magarib, shi ne ake yi ake ce da Babas. To shi ne Bahaushe sai ne da shi Bare-bari. Daga Bare-bari ya dawo shi kenan shi kuma zama Kanuri. To wannan Kanurin kuma da wasu su ka taho saboda wasu halaye na daga yaƙi ko na daga kasuwanci ko na balaguro canje gari da sauransu, to shi ya ba shi dama ya zama cewar shi Bahaushe ya samu kansa a matsayin da yake koyon al'ada, sannan kuma yake wato ya da harshensa.
Na'am.
Tunda inda ya tafi misali zai tafi da waƙarsa, zai tafi da kasidarsa, zai tafi da abubuwa na shi, kuma zai ɗauko wasu, in ya ɗauko nan kuma zai murta ko ya juya ta zama tashi. To kaji kenan yana ƙarawa ƙarfin harshensa ƙarfi, kuma ya fita ya gano abubuwa, ya kuma kafa su, kuma ya je ya siyar, kuma ya su.
Haka. To duk da haka dai, bisa dai wannan kalma da muka ɗauko da ake ce ma Bahaushe shanshani, wanda ya nuna kamar yadda kai bayani, wato tafiye-tafiyen da malam Bahaushe ya riƙa yi ne a wurare daban-daban inda ya shiga duniya, kuma wajen neman arzikinsa. Kenan a nan shi malam Bahaushe kenan ba wani abu da yake koyowa daga irin wuraren da yake zuwa din nan, sai dai shi kawai a koya daga gare shi, ko ko shi ma ya riƙa koyo wasu al'adun da kuma wasu harsunan na wuraren da yake zuwa?
Shi ne na gaya miki yanzu misali, ai za ki ga rigar Bahaushe doguwa ce, tana da alaƙa da rigunan da mafi yawancin mutane a da
Na'am.
Shekaru kamar 30 zuwa 40 baya da suke sha sawa na Arabawa.
Na'am.
Waɗannan babur
ɗin.
Gori za su yi da hula a kansu.
Eh,
sannan kuma wato zai koyi abubuwa da ko tsarin mulkinsu ma, kamar misali yanzu Kano Emirate.
Eh.
Da kuma Hausa Empire da aka yi.
Ga
sunan dai waɗannan abubuwan wato mulki ne, garuruwa ne wanda suke da mulki mai ƙarfin gaske, wanda suna tura mutanen su su koyo harkar mulki su kawo garinsu. Kin ga kenan ya koyi abubuwa.
Na'am.
Shi ne za a samu mutum mu koyi misali harkar shari'a, za a samu malamai, za a wurare su koyo, kai har Turai ma sai yi, wanda za ki ga a Turai akwai wurare ne da ake karatu kamar wannan London School of Economics haka, akwai inda ake koyar harshe da al'adun Bahaushe.
Na'am.
Sai ga wato alaƙar ta fito tsakanin waɗanda suke mulke mu a Najeriya da kuma mu da aka mulka, don tsarin mulkin mu na gargajiya na musulunci ne gudun suka mai da shi. Sai ga an samu gaya da kuma koyan abubuwa da yawa. Tunda akwai wasu ɗankunan da muke kwafowa ake gano da shi, ake shigo da shi garin nan, wanda ake canja su su yi irin kama da Turawa, su na Turawa na Larabawa su.
Na'am.
Kuma su ma su yi kama da irin namu. Kamar misali aka ce ɗan Tambuktu. Sai ga ana nufin Tambuktu mutane ne waɗanda su waɗannan wato Larabawa ne, amma na arewacin Afirka.
Na'am.
To rigunan da suke sawa za ki ga an ɗauko su an kawo cikin garin Kano, ga Ghana, da Niger da suke maru da su, don ana amfani da su, wanda harkar ta ce ta cewar kusan al'adun kakaya kusan iri ɗaya.
Na'am.
To kin gani cewar Bahaushe shi ma ya aro, ya ƙara wa kansa abubuwa, tunda in ka ɗauko abu dole kai masa suna. In ma can ka ɗauko su, in ma ba za a iya faɗa ba sai ka karya bakinka yadda za ka iya faɗar sa, misali ka Hausanta shi.
Na'am.
To irin waɗannan abubuwan su ne, akwai kalmomi da yawa da suke nuna irin waɗannan cewar an samu wato alaƙa tsakanin wasu alƙaryun da Bahaushe.
Na'am. To madalla Dr. Sanusi Umar, muna godiya da wannan gudunmuwa, da fatan kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za a ƙara shigo mana da kuma wani abin da ya shafi Bahaushe da al'adunsa, da ma wani yankunan na wasu yankunan namu da ke nahiyar mu ta Afirka. Mun gode ƙwarai Dakta. Sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa, wato Jili Leras Gresham, da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsa a cikin shirin, da abokiyar aiki na Zarau Aminu Fage, da ma dukkan sauran abokan aiki. Hawwa Sharif ke muku fatan alheri, sai an ji muku daga nan Washington DC.
Yau yara suka za a gaban su, wani ba za su bari.